Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Aisha Mu'azza ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 26 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Sudan tun bai zama cikakken yaƙi ba. Wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren shugaban Sudan Umar al-Bashir ke tsare ya janyo tambaya kan inda yake a halin yanzu. Sannan kasashen Taiwan da Amurka sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi biyu, ciki har da batun kula da jiragen yakin Taiwan.
Kanan labaran kenan, a babu rahotanni kuma za mu sake tabo ɗaliban Najeriya da ke Sudan domin jin halin da suke ciki a ƙasar, inda ake gwamzaka zaman faɗa yayin da gwamnatin ƙasar ta ce za ta fara kwaso ɗaliban daga gida.
Gaskiya a shawar ta malim inda za a ji ra'ayin mutane da mu da muke cikin abin nan zuwa Masar jirgin ta tsufa. Akwai airport cikin Sudan da za a iya magana da su, a sassauka a ɗauke mutane a ciki.
Sannan za a ji yadda taron kolin shugabannin kasashen tekun Guinea ya gudana a Ghana.
An haɗin gwiwa tsakanin garurukan da suke fuskanta teku, kamar yadda President Buhari ya gwada suna tsammani za su yi mahuri samu gashi, wannan kuma ya rage wannan ta'addancin da muke gani.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi ne yake gabatarwa. To yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres jiya Talata ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin janar biyu ɗin nan na Sudan waɗanda ba sa ga maciji da juna. Sannan ya yi gargaɗin cewa dole a hana wannan faɗa zama cikakken yaƙi wanda za a daɗe ana yi. Ba zai yiwu ba, kuma bai ma kamata ba a ce za a kawo ƙarshen wannan rikici ne kawai a fagen daga da gawarwakin mutanen Sudan. Abinda ya faɗa kenan a wani taron da aka yi da yamma na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kan al'amarin. Ya ce dole ɓangarorin biyu su mutanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 72 wadda Amurka ta taimaka aka cimma, wadda ta fara aiki da tsakar daren Litini. Babban jami'in diplomasiya na Majalisar Dinkin Duniya da ke Sudan, Walker Peters, ya gaya ma kwamitin sulhun cewa a wasu sassan ƙasar ne kaɗai yarjejeniyar ta wucin gadi ke aiki, kuma sojoji da mayakan sa kai na RSF na zargin juna da saɓa yarjejeniyar. A halin da ake ciki kuma, wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren shugaban Sudan Umar al-Bashir ke tsare ya janyo tambaya kan inda yake a halin yanzu, yayin da ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yakin ke cewa ana tsare da shi ne a wani wuri mai cikakken tsaro, ɗaya ɓangaren kuma ke cewa an sake shi. Al-Bashir, wanda ya mulki Sudan na tsawon shekaru 30, duk wadda fama da yaƙe-yaƙe da takunkuma, an hambare shi ne a wani gawurtaccen boren da aka yi a shekara ta 2019. Kotun ƙasa da ƙasa na nemansa saboda laifin kisan kyashi da kuma wasu manyan laifukan da aka tafka a lokacin da ake rikici a yankin Darfur na yammacin ƙasar daga shekara ta 2000 zuwa sama. Shi da wasu manyan jami'ansa da ake zargi da tafka ta'asa ana tsare da su a gidan yarin Koba da ke birnin Khartoum tun shekaru 4 da suka gabata, yayin da hukumomin ƙasar ke watsi da buƙatar kotun ƙasa da ƙasa ta amika mata shi. Ƙasashen Taiwan da Amurka sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi biyu da za su ci kusan dala miliyan 420. Na kula da jiragen yakin wannan tsibiri mai cin gashin kansa, wanda China kuma ke ikirarin cewa wani bangare ne na kasarta, bisa ga babbar yarjejeniyar za a fara biyan dala miliyan 322 ne a wannan kwangilar wadda za ta yi aiki har zuwa watan Maris na shekara 2028. Ɗaya yarjejeniyar kuma wadda ba ta kai ta farkon ba, wadda za a yi aiki ko za ta yi aiki zuwa watan Yunin shekara ta 2027, za ta samar da kayan safaya ne da kuma kayan aiki na zirga-zirgar jiragen sama.
Tunan ba da jima ba Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma yanzu ga rahotonmu na farko. Yayin da bangarori masu fada a rikicin kokarin karbar ikon Sudan suka amince da tsagaita wuta na sa'o'i 72 da zimmar baiwa kasashe damar kwashe ƴan kasar su lafiya daga kasar, cigaban tattaunawar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ta wayar tarho, Zarahu Dauda Muhammad ɗaliba ƴar Najeriya a Sudan ta shaida cewar har yanzu suna jiran gwamnatin Najeriya ta fara jigilar kwaso su kamar yadda ta bada sanarwa.
Na san kuna da kungiyoyin dalibai, akwai yunkurin da ake na maganar hukumomin Najeriya su da ku gida ko kuma wani hali yake ciki?
To muna dai ta gani ana releasing press release tsakanin National Association of Student in Sudan na Najeriya tsakanin su da embassy. Yawan an turo an ce kaza ne, an jima kaga wani ya turo ya ce ba haka bane, can kuma a zo a turo message a ce a'a kaza ana shirye-shiryen motoci kuma an jima a ce ba haka bane. Kaga yawancin mutane sun bar cikin karkashin an jaje kauyuka inda lafiya lau faɗanta kai wurin su ba an zazzauna. Amma tsakanin shekaran jiya da jiya da aka ce 25 ga wata za a kawo bosses su kwashe mutane zuwa Masar, Egypt kenan, daga nan sai a samu a wuce. To kaga shi ma an faɗa 25 ga wata karfe 6 da safe za a tashi. Kaga har yanzu dai shiru babu mota babu batun tashi, kuma an sa yara da suka ɗan tafi gurin mutane suka fage su duk sun koma cikin gari yanzu karcin ana nan an haɗe wuri ɗaya. Babu ruwa, ba abinci, babu cajin waya, sai dai ɗan abin da ba a rasa an kawo a ciki.
Ke kina cikin waɗanda kuka kintsa kuke muradin ku tafi Masar ɗin misali ta mota?
To ai kan ga yanzu ne yanda faɗin nan yake, gaskiya a shawarta ma ni in dai za a ji ra'ayin mutane da mu da muke cikin abin nan zuwa Masar duk bai taso ba. Akwai airport cikin Sudan da za a iya magana da su a sassauka a ɗauki mutane. Kaga in za a tafi Masar na ɗaya kowane sai an buga mishi visa, yaushe a ce misali roughly mutane 300 aka zauna aka fara buga musu visa shiga cikin ƙasan mutane. Amma kaga in a cikin Sudan za a ɗauka, tunda dai kaga suna da effort, ba kawai effort ɗin da ke cikin ƙasan ba ne, babu ruwan kowa da visa, kawai dai ka shiga ne an san kai ɗan Najeriya ne ka shiga a kai ta gida. Amma in ta wani ƙasa za a bi sai an yi process kashin kuɗin transportation kwasan yara da za a kai, security ma baka san me zai faru a hanya ba, tunda dai ƙasan baka iya cewa ga shi, tunda kaga da suka fara abu ma ba musan sun fara ba.
Ko yanzu kaman ƴan Kano za ku kai ko nawa, kuma ƴan Najeriya kina ga kiyasin ku ya kai ko nawa?
Gaskiya ana da yawa, ba zan iya ce maka ga adadi, tunda kaga kowa makarantar shi daban. Kaga ni kaman makarantar mu wanda ke medicine sun tafi gida tun kafin azumi ɗan Najeriya. Ni dai kawai na tsaya saboda hutun bai da yawa, daman da an gama azumi ya kamata a koma makaranta. Amma dai yawancin makarantu sun yi hutu, waɗanda suka rage waɗanda ba su hutu ba ne, ko kuma hutun bai da yawa kamar ya sa suka tsaya.
Kamar ku kuna magana da mutanen gida?
Eh, muka an samu magana da su lokaci-lokaci in an samu network.
To me kuke gaya wa su kamar mutanen gida?
Kuma musu muke muna lafiya, an kaga ba ma haɗi mu tada musu hankali ba, su ci gaba da muna addu'a Allah ya fitar da mu ya kare su gaba.
Na san kina magana da sauran ƴan uwanki ɗalibai, menene ra'ayin malama ɗaliban? Magana ce ta a shiga Masar ɗin ko kuma sun fi so kwaso su a dada su Najeriya kamar yadda sauran ƙasashe ake kwashe su?
Kawai dai kowa yanzu yanda kowane ƙasa take zuwa ta ɗibi ɗaliban su tafi da su, mu ma haka muke, saboda an ce kwana 10 suka baya, kaga bayan kwana 10 ba mu san iya abin da suke karɓa. Muna ta shishigowa da makamai da abubuwa suna gwagwata ukuwar. Kaga ɗalibai in ba a kwashe mu ba, ba mu san me zai faru ba. Yau ma ina gani ƴan Gambia aka je aka kwashe, yanzu da ƙarfin ƙasa ina ga kamar ma Najeriya su ne kaɗai suka rage cikin garkin da ba a kwashe ba.
Mahmud Kwari kenan a tattaunawarsa da Zara'u Dauda ƴar Najeriya a Sudan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da kashin labaran na biyu.
To Aisha, an kashe jagoran wasu mayakan kundumbala na kungiyar ISIS waɗanda suka kaddamar da harin bom a watan Agusta na shekara ta 2021 wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka 13 da fararen hular Afghanistan 170 a wata fafatawa da aka yi tsakaninsa da hukumar Taliban mai mulkin Afghanistan. Wasu jami'an gwamnatin Amurka waɗanda da farko suka tabbatar da mutuwarsa ga muryar Amurka bisa sharaɗin saka sunayensu don su yi ƙarin haske kan wannan bayani na sirri sun ki bayyana sunan jagoran mayakan da lokacin da aka kashe shi da kuma inda aka kashe shin. Haka kuma ba a san ko auna shi Taliban ta yi musamman ko kuma ya mutu ne sanadiyar faɗan da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu ba. A ƙarshe, Afirka ta Kudu ba za ta fice daga jerin ƙasashen da suka amince da kotun duniya ta manyan laifuka ba, saɓanin yadda shugaba Cyril Ramaphosa ya nuna da farko. A cewar ofis ɗinsa jiya Talata, tare da danganta bayanin farkon da kuskure daga jam'iyyar ANC mai mulki. Sa'o'i gabanin nan, Ramaphosa ya ce jam'iyyar ANC ta yanke shawarar tsame ƙasar Afirka ta Kudu daga jerin ƙasashen da suka amince da kotun duniyar, wadda a watan jiya ta bayar da sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin. Wannan sammacin kame na kotun duniya na nufin kenan Afirka ta Kudu, wadda za ta karbi bakuncin kasashen Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu a babban taron su na wannan shekarar, ya wajaba gare ta ta kama Putin muddin ya iso.
Da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Ghana, inda shugaban Najeriya kamar takwarorinsa na kasashen tekun Gini ya halarci taron kolin yankin kasashen Gini, inda suka tattauna akan yadda za su karfafa tsaro da ci gaban kasashen. Daga Kumasi a kasar Ghana, ga rahoton da Hamza Adams ya aika mana.
As an official of the Gulf of Guinea Commission,
yadda shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya rasar da wasu sabbin jagororin kungiyar haɗin gwiwar kasashen yankin tekun Gini kenan a Accra, babban birnin kasar Ghana. Taron kolin kasashen yankin tekun Gini, wato Gulf of Guinea Commission, mai fafutukan kare yankin daga ayyukan masu fashin teku da dai sauransu, da aka gudanar a jiya Talata, ya samu halartar wasu shugabannin kasashen yankin, ciki har da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnatoci. Yayin jawabinsa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada muhimmancin aiwatar da taron kolin kasashen, abinda ya ce wannan zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da inganta tsaro a yankin. Shugaban ya kara da cewa tilas ne a gare mu da mu karfafa tarukan kungiyar kasashen yankin tekun Gini da na shugabannin kasashen domin samun damar tattauna matsalolin mu tare da lalubo hanyoyin magance su domin samar da zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaban kasashen yankin tekun Gini. Shugaban ya tabbatar wa mambobin kungiyar kasashen cewa tarayyar Najeriya ta cimma nasarori da dama wajen yakar ayyukan masu fashin teku a yankin tekun Gini, tare da bukatar da kasashen kungiyar da su samar da dokoki da za su haramta fashin teku kamar yadda Najeriya ta aiwatar. Dangane da shawarar da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar yayin taron, ya sa na tuntubi tsohon babban jami'in dakarun soja na kasar Ghana, Ghana mai sharhi kan harkan diplomasiya da kuma tsaro Umar Sanda Ahmad, inda nayi masa tambaya ko shin ya ji da wannan tsokaci da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar musamman na karfafa aiwatar da wannan taro domin samar da zaman lafiya da ci gaban kasashen, a inda yake cewa
in an haɗin gwiwa tsakanin garurukan da suke fuskanta teku kamar yadda President Buhari ya gwada, ina tsammanin za a ci uri a samu dace, wannan kuma ya rage wannan ta'addancin da muke gani. Wannan ra'ayi ne karbabben ra'ayi kuma yanda zai amfanar da jama'a, domin yau idan jirgin teku ta tashi daga Najeriya za ta shigo Ghana a zo a tare hanya hanya kwaci bayan wannan ina rage mana arziki na kasa ba kasa Ghana kade ba wurin da ya fito Najeriya sun yi hasara mu ko mun yi hasara yashi in ba tashi da sauri an magance wannan ba zai koma da mu baya
shi ko shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mai masaukar baki kana wanda ya jagoranci taron ya buƙaci da mambobin kasashen da su yi kokarin bada nasu gudunmawa wajen tabbatar da shawo kan matsalan dan fushin teku abinda yace shine hanya ɗaya tilo da zai taimaka wajen karfafa tsaro da cigaban kasashen
strengthening peace and security and winning the fight against maritime related crimes in the region.
Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
An gaida Hamza Adams. A shirinmu na hanki za a je Professor Bello Bada wanda ya sharhi a game da wato masanin hulɗar ƙasa da ƙasa wanda ya sharhi akan yadda manyan ƙasashen yamma suke tasiri a rikicin Sudan.
Watan duk wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan ƙananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Cikin shirin namu na yau za mu kawo muku siyasar da ke tattare da yakin da yanzu haka ake gwabzawa a ƙasar Sudan. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda watakila kuka shaji a 'yan kwanakin nan, ana ci gaba da gwabza ƙazamin yaƙi a tsakanin ɓangarorin tsaron ƙasar Sudan guda biyu. Daya bangare a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar na mulkin soji da kuma ɗaya na mataimakinsa. Duk da yake an ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta karo na kusan uku kenan, har yanzu rahotanni na cewa ana ci gaba da bata kashi a Khartoum babban birnin ƙasar, yayin da ƙasashen duniya daban-daban suke ta ƙoƙarin kwashe ma'aikatan jakadanci da sauran 'yan ƙasar su da ke Sudan ɗin. To shin ma su wane ne ke wannan yaƙin kuma menene musabbabin haka? Masani hulɗayyar ƙasa da ƙasa kuma shehin malami a jami'ar Bayero ta Kano Farfesa Kamilu Sani Fage ya ce wannan wani sabon salo ne da ba sabon ba a Sudan, duk da yake ƙasar ta daɗe tana fama da rikicin cikin gida.
To ai su da shugaban ƙasar da mataimakin shugaban ƙasar, wato juyin mulki da aka yi wa tsohon shugaban ƙasa Al-Bashir shine ya haɗa su. Shi shugaban ƙasa soja ne, shi kuma wannan Hamdan wanda aka ba mataimakin shugaban ƙasa shi kuma wani ɓangaren jami'an tsaro ne wanda lokacin shi Al-Bashir ya ƙirƙire su don su kare shi. Wannan saboda kuma suna tsoron yanda guguwar tarzoma ta farar hula ta taso shi sa suka haɗu. To a yanzu bambanci ne tsakaninsu ya fito fili wanda ya kai su ga rigingimu. Abinda ya haɗa su kuwa na farko shine a batun cewa ita wannan rundunar gaggawa ɗin wacce aka yi wajen mataimakin shugaban ƙasa yake jagoranta, an yadda cewa za a mai da ita ta shiga cikin sojojin Sudan. To bambancin da aka samu shine su sojoji, shi shugaban sojoji yana so a yi wannan haɗewa cikin gaggawa, shi kuma na mataimakin shugaban ƙasa yana ganin a ɗau tsawon lokaci a hankali za a yi. Sannan kuma abu na biyu da ya ƙara haifar da bambancin su shine akan batun miƙa ma mulkin ga farar hula, nan ma an samu bambancin ra'ayi. Sannan abu na uku kuma ana ganin shi shugaban soja yana neman yunkurin ya canza ita gwamnatin dawa gwamnatin garan Bawul shi kuma mataimakin shugaban kasa yana ganin an yi garan Bawul din nan karshen ta za a fitar da shi sannan kuma wani abun da ya taso shine bambancin da suke da shi akan batun wani yunkuri da kasar Rasha take so a yi yarjejeniya ta yi sansanin soja a Red Sea a Bahar Maliya kenan bangaren Sudan wannan kuma ya tsone idan kasashen yamma wanda su ma ba sa son haka da haka duk wa'annan abubuwa su suka haifar da wannan bambance-bambance kuma ake ta rigingimu
da abin da yake daurewa mutane kai kamar ita Sudan ta zama wani fagen daga ne cin da shekaru da dama an kwashe aka kwashe ana tattarzo wannan talabdin Darfur daga baya aka zo aka yi maganar South Sudan kafin a ba wa bangaren kudancin nan yancin kai gashi yanzu dan haka Sudan za a iya cewa dan shekara 50 kenan tana ta kwangaba kon baya ita a yaki take kenan
ai Sudan ta dade da samun rigingimu na cikin gida wa'annan na baya-baya kenan wanda aka samu sannan kuma ita banda ita kanta Sudan din abin da yasa hankalin duniya ya taru akai shine wannan barazana da wannan rigingimu na yanzu ana tsoron kai kai ga yakin basasa sannan na biyu kuma bangaren kusan kamake makotan Sudan su ma suna fama da nasu rigingimu ga Chadi anan ga Libya a can ga ita Sudan ta kudu ga kuma jamhuriyar Afrika ta tsakiya duk kowanne na fama da makotanta ne dan haka idan ita ma Sudan ta balle da wannan rigingimun za a kara samun matsaloli ne daban
to sai dai babban abin da ya fi jan hankalin manazarta kan lamarin yakin na Sudan shine akwai alamun sa hannun wasu kasashen waje a wajen rura wutar rikicin domin kare wasu maradu na kashin kansu sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa muryar Amurka a wannan makon cewa akwai yiwuwar Rasha na da hannu a yakin na Sudan ta hanyar samar da makamai ga wani bangare daga cikin bangarorin da ke faɗa da juna masana siyasar duniya irin su Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto na daga cikin masu wannan ra'ayi
siyasa ce ta duniya ta bangaranci inda manyan kasashe masu karfi da tasirin fada a ji sukan daure ma bangarori daban-daban gindi domin maslaha ta su ta kansu to sai fitina ta barke idan ta barke kuma ko waɗanne sai su taimaki nasu bangare da makamai da kuɗi bangaren da suke goyon baya amma ku da ke da ƙasa ku ne ƙasar ku ke lalacewa ta wahala a yi mata ɗaiɗaiɗai a yi mata guntu-guntu waɗanda kuma ke mafi yawa ke ingiza wannan su ko suna nesa wannan shine ke faruwa a Sudan
Farfesa wasu na ganin cewa akwai ƙasashen waje musamman daga yammacin duniya ko kuma daga manyan ƙasashen duniya da ke da hannu a cikin wannan rikici ana ku hasashe me kuke gani ko kuma me kuke gano game da wannan rikicin
wato duk wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan kananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki waɗannan ƙasashe ba su da ƙarfin tattalin arziki amma za ka iske Allah zai albarkace su da ma'adanu ko kuma su zan suna wani wuri daidai inda duniya ke da bukata to shi kasance shi yasa kusan duk wata babbar ƙasa ta duniya tana da wani wuri inda take da sansani kusa da irin waɗannan wurare ai kaga yanzu manyan ƙasashe na Turai da ke zuwa suna ɗaukar mutanensu sansani ke gare su kusa ga Sudan wasu suna da shi a Djibouti wasu suna da shi a wajajen Misira to wajajen nan suka dawowa suna ɗaukar mutanensu da jiragensu suna tafiya su ke haddasa irin wannan fitina abinda ke da ciwo shine ƴan ƙasat da su ake amfani a kunna ma ƙasat ta su wuta manyan ƙasashe na duniya su gwada ƙarfinsu na siyasarsu da faɗace-faɗacensu na ta hanyar amfani da taku ƙasa shi yasa ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa ya faru in ka sani a Yemen yana da yana faruwa, yana yana faruwa a Syria, ya faru a Iraq, manyan kasashen nan ne suke haduwa suna gwabzawa, amma wa kasar ku da al'ummar ku da dukiyar ku suke na kasa.
To Farfesa, wace irin illa kake gani cewa wannan yaki zai jawo wa kasashen duniya, musamman Afirka da kasa kuma irin Najeriya?
Dama ka san babban matsala ita ce ko dore kasashen Afirka yaƙe-yaƙe ya yi musu yawa. Idan ka dubi a Somalia ce, inda Adnan, ka dubi a Ethiopia ce, in ka duba a Congo ne, a ina ne, duk kasashen Afirka suna cikin irin wannan tashin hankali. Babban ƙasa ta Afirka ita ce Najeriya, ita ma zama lafiya ya buwaye ta. Haka yaƙi irin wannan na Sudan na cikin gida tsakanin hafsoshin soja manya-manya, ana amfani da su domin dahe madafan iko ko wani da masu mara mishi baya. Wannan yana kawo ci baya ga Afirka ba kaɗan ba. Dama in ka duba ita Sudan an koma raba ta biyu, akwai kudancin Sudan, akwai kuma wannan Sudan da ke yaƙi. To ita kanta kudancin Sudan, inda ake faɗan ke da mai, bata zauna lafiya ba. To kuma ita wannan da ake ganin kamar tana zaune lafiya ta kama da wuta. Makwabtanta su ma irin su Ethiopia, irin su duk cikin fitinan yaƙi suke. To kaga babu wanda za a yi Afirka ta ji daɗin irin haka ko ta zauna lafiya. Ita Najeriya abin damuwa na gaje ta kware, domin duk inda wuta ta tashi a Afirka ana zaton Najeriya ta shiga gaba wajen kashe wannan wuta. To ita ma ga ta da bulu a nata kunkuru. To haka abubuwa ne ita Afirka haƙiƙani. Kasashen duniya masu ƙarfi ba su wa Afirka adalci ba. Su kuma shugabannin Afirka waɗanda ke sama, waɗanda in sun zo sun zauna sun zauna, su ma ba su wa talakawansu adalci ba. Shi yasa ka ga fitinun suka yi mana yawa da talauci.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Hassan Umaru Tambuwal, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres jiya Talata ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin janar biyu ɗinnan na Sudan waɗanda ba sa ga maciji da juna, sannan a yayi gargaɗin cewa dole a hana wannan faɗan zama cikakken yaƙi wanda zai iya daɗewa. Ba zai yiwu ba, kuma bai ma kamata ba a ce za a kawo ƙarshen wannan rikici ne kawai a fagen daga ta wajen wato salwanta mutanen Sudan, abinda ya faɗa kenan a wani taron da aka yi da yamma na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan al'amarin. A halin da ake ciki kuma, wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren Sudan, wato shugaban Sudan Umar al-Bashir ke tsare, ya janyo tambaya kan inda yake a halin yanzu, yayin da ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yaƙin ke cewa ana tsare da shi ne a wani wuri mai cikakken tsaro, ɗaya kuma ɓangaren ke cewa ai ma an sake shi. An kashe jagoran wasu mayakan ƙundumbala na ƙungiyar ISIS waɗanda suka ƙaddamar da harin bom a watan Agusta na shekara ta 2021, wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka 14 da fararen hular Afghanistan wajen 170 a wata fafatawa da aka yi tsakaninsa da hukumar Taliban mai mulkin Afghanistan. Wasu jami'an gwamnatin Amurka waɗanda da farko suka tabbatar da mutuwarsa ga muryar Amurka bisa sharaɗin sakai sunayensu don su yi ƙarin haske kan wannan bayani na sirri, sun ƙi bayyana sunan jagoran mayakan da lokacin da aka kashe shi da kuma wurin da aka kashe shin. A Afirka ta Kudu ba za ta fice daga jerin ƙasashen da suka amince da Kotun Duniya ta manyan laifuka ba, saɓanin yadda shugaba Cyril Ramaphosa ya nuna da farko, a cewar ofis ɗin sa jiya Talata.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu zuwa anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma injiniyan mu Kal. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan wani lafiya.